sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdul ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi bayan labaran duniya zamu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishin mu dake Birnin Tarayya Abuja sai kuma rayuwar Birni shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki
jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo Wasu hare-haren sama da Isra'ila ta kai a yankin Zirin Gaza a ranar Asabar sun halaka mutane da dama. Yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yake ganawa da ministocin harkokin wajen kasashen Larabawa a Jordan inda ake neman maslaha kan rikicin da ya dabaibaye yankin su. Hare-haren sama na Isra'ila sun yi daidai da wasu yankuna ne da aka ba al'ummar Gaza umarnin su nemi mafaka a cewar Falastinawa. Hukumar kula da ƴan gudun hijiran Falastinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa harin da aka kai kan wata makaranta ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ke kula da ita a arewacin Gaza ya kuma halaka akalla mutum 15 tare da jikkata wasu da dama. Makarantar wacce ake kira Al-Fakhur da ke gundumar Jabaliya na ɗauke ne da dubban mutane a lokacin da aka kai harin, kamar yadda Juliet Tuma, darakta a hukumar ƴan gudun hijira, ta faɗa wa Reuters. A cewar Tuma, daga cikin waɗanda harin ya ritsa da su akwai yara ƙanana, amma hukumar ba ta kai ga tantance iya adadin waɗanda suka mutu ba. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta ci gaba da kai hare-haren kuma ba za ta amince da wata matsayin dakatar da buɗe wuta ba idan babu batun sako Isra'ila wanda aka kama a cikinta. Ƙungiyar Hamas wacce Amurka ta ayyana a matsayin ta yin ta'adda ta kama Yahudawa 230 sannan ta kashe mutum 1,400 a harin da ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba. A gefe guda kuma magoya bayan Falastina sun gudanar da zanga-zanga a biranen London, Berlin, Paris, Ankara, Istanbul da kuma nan birnin Washington DC inda suka yi ta kira da a cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a Gaza tare da ɗora laifin hakan a kan Isra'ila bayan da dakarunta suka zafafa kai hare-hare a kan Hamas. A London hotunan talabijin sun nuna dandazon mutane da suka yi bore na zaman dirshan inda suka toshe wasu yankunan tsakiyar birnin kafin daga bisani su nausa zuwa wasu yankunan. Dubban mutane ne kuma suka yi tattaki a birnin Washington DC dauke da tutocin Falastinu suna rera waƙoƙin ɗora laifin hakan a kan Biden a kusa da ginin Freedom Plaza da ba shi da nisa da fadar White House. A tsakiyar birnin Paris na ƙasar Faransa kuwa dubban mutane ne suka yi ta tattaki suna kira da a cimma matsayin dakatar da wuta dauke da kwalaye masu sakonnin neman kawo ƙarshen rikicin. A birnin Berlin na ƙasar Jamus masu zanga-zangar sun kasance dauke da tutocin Falastinu inda su ma suka yi ta kira da dakatar da buɗe wuta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An sake tsare tsohon shugaban mulkin sojin ƙasar Gini Musa Dadis Kamara a gidan yari bayan aka zarge shi da yunkurin tserewa a ranar Asabar, yayin da lauyansa ke cewa Kamara ba shi da hannu a fasa gidan yarin, yana mai cewa kokari aka yi a yi garkuwa da shi. Jama'ar Conakry, babban birnin Gini, sun waye garin Asabar da ƙarar harbe-harben bindiga inda wasu mutane ɗauke da manyan makamai suka ɗauke Kamara da wasu jami'ai daga babban gidan yarin ƙasar, lamarin da ya sa jami'an tsaro suka kaddamar da neman surwa a jallo. A wani saƙo da ya wallafa a shafin sada zumunta a ranar Asabar, lauyan Kamara Pepe Antoine Lama ya tabbatar da cewa tsohon shugaban ƙasar ya koma gidan yarin, sai dai bai faɗaɗa bayanansa kan yadda Kamara ya koma gidan ƙasar ba, amma ya zargi gwamnati da nuna gazawa wajen kare mazauna gidan yarin. Waɗanda suka tsira daga wata girgizar ƙasa da ta auku a arewa maso yammacin Nepal sun kwatanta yadda al'amarin ya faru, suna masu cewa sun ji girgizar ƙasar ce kwatsam cikin tsakiyar dare, daga baya kuma gidaje suka fara rugujewa suna rubtawa akan iyalai. Izuwa yanzu adadin mutanen da suka mutu ya kai 157, bayanai sun yi nuni da cewa mafi akasarin waɗanda suka mutu ɓaraƙuzan gidaje ne suka rufe su waɗanda aka gina da duwatsu da katakwaye masu nauyi, yayin da ake ta ƙoƙarin ceto waɗanda girgizar ƙasar ta ranar Juma'a ta ritsa da su. Ayyukan ceto na fuskantar ƙalubale saboda ƙauyukan da al'amarin ya faru a tsaunuka suke, kuma sai da ƙafa ake iya zuwa yankin saboda zaizayar ƙasa da ta rufe mafi akasarin hanyoyin.
Labaran duniya sha kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba
jama'a muna muku maraba da shigowa zauren VOA kamar yadda nayi alƙawari a makon da ya gabata yau za mu kasar Ghana ne kuma wakilinmu Ridwan Muktar Abbas ya shirya tsaf domin jagorantar shirin Ridwan bismillah
yau shin wannan mako yana a kasar Ghana a babban birni Accra inda muka hallara anan zauren taro na Osu Castle na manyan mutane a cikin zangon ko dan ce cikin zangonnin mu wanda za su gabatar da korafe-korafe su dangane da irin yadda suke jin ana tsangwamar su musamman in ya kai lokacin yin zabe na kasa za a yi rajista ko a'a tsofaffin mu in sun tafi asibiti da sun kiri sunan su sai kaga ana musu wasu irin tambayoyi na fitar hankali wasu lokutan mun tafi neman passport wurin neman passport sai kaga an mana abubuwa da ke ci mana take damun ranmu irin waɗannan abubuwa suka kawo zamu yi wannan zaman domin mu gabatar da kokenmu ga jami'in shugaban kasa wakilin shugaban kasa wanda ke hurɗa tsakanin shugaban kasa da ɗan zango kan mu ci gaba da shirin zan miƙa wa babban hannun damansa sallahu halaru kumasi ya gabatar mana da shi babban jami'in namu sa'annan mu gabatar da sauran manya da ke zaune a high table mu ci gaba da shirin rayyallahu bismillah
jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana alhaji halliru kumasi a jikan marigayi a sarkin zangon kumasi a malam sallau ni jika nike gare shi a sa'annan dangane da zuwan nan da kuka yi muna farin ciki kwarai abinda ya kama daga shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa da wanda aka dauki nauyin zango duka aka sa hannun shi don mu tattauna dangane da lamarin mu yanda zai fita yanda ya kamata muna fatan muna muku barkan ku zuwa wani ne mai gidan namu wanda yake a sai ce ba shi yayi gayyata ba mu muka yi gayyata abin nufi mu Hausawan da muke Ghana mu muka yi gayyata dangane da irin abin da ke damun mu don mu cimma gurin mu a yau Ben Abdullah Banda an haife shi daga garin Abofuo wato kwararre ne kwarai dangane da wurin taimaka ma addinin musulunci na farko tunda muka shigo office shekara bakwai wata bakwai kenan duk abin da muke yi irin mai kama da irin wannan ne kuma yana gaya mana ba yana office nan ne dan siyasa ba a'a yana office nan ne don ya taimaki hasatan musulman da ke Ghana saboda komai ya ci gaba in ka zo za ka yi magana da shi game da siyasa sai ce ka tafi can yana son ko baya office ko da wani gwamnati zai zo abinda yake yi a wannan office to a ci gaba da yi dan Abdullah Banda yayi MP daga Ofensu a Kumasi su uku sannan dan Abdullah Banda mahaddacin Qur'ani ne dan Abdullah Banda duk rayuwar shi da yake yi a parliament sun yadda da shi har suka ce shi ne zai zama wato chairman na parliament na Muslim Caucus dan Abdullah Banda lawyer ne wanda yake shi ne wanda yake yanzu shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa suka tabbatar da shi suka bashi zango coordinator don ya tafiyar da lamarin a zango duka gabaki daya shi ne ake ce da shi Alhaji Muhammad Ben Abdullah Banda ina ji zancen da zan yi kenan zan ba dan uwana kuma ya ci gaba da harkokin
mun soma a hannun damansa muna tare da sarkin albarka Abdulmumin Bajiga sannan lawyer Adam Ali daga Fadama sannan Ali Sadauna
Kadir English sa daunan birita Akra gabaki daya shike tsaye zaune kusa da a hannun hagunsa kwai sarkin kwashima Alhaji Imran Bila Ango Yakubu Musa Bari wato GS Fulani Community ana Alhaji Radwan Muktar Abbas yana wakilin Voice of America anan akwai abokiyar aiki na ita kuma wakili yani Hawa Young Pania tana tare da ni da taimakonta za mu gabatar da shirin kai tsaye ba da wani jinkiri ba za mu shiga shirin gadan gadan amma kan mu fara ainihin ce wani abu in ana batun ɗan zango ko Hausawa a Ghana suna da tarihi za mu nemi shugaban namu Saddauna ya kawo mana ɗan takaitaccen tarihi zaman tuwa yi mana shimfiɗa da shi sa'an nan mu ci gaba
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a to bi tsaya gare mu ba amma koyaushe ana bukatan kuma mu bada tarihi batun Hausawa na ji ana Hausawa Hausawa a nan taro mu a cikin wannan zaure ba Hausawa kawai ne bane akwai Fulani gaskiya Fulani Hausawa Wangarawa sun shigo kasan Ghana nan fiye da shekaru 500 so wanda duk yake kasa da ya fi shekaru 500 me zaka ce mai baku ta yaya zama baku da Hausa da Fulani da sauran ɗan uwanmu kamar kan da nace sun shigo garin nan fiye da shekaru 500 ma sun zo da su akai wato ciniki ko fataucin bayi shi wannan kuma ya kawo su abinda ya kawo su a kasar Ghana da muke cewa a yanzu nan shine fatauci ya kawo su sannan da aka yi fatauci kuma na bayi sannan aka zo aka yi fatauci kuma na kayan masarufi su goro da sauransu kuma aka sauko kasa kuma aka samu jarumai wanda ba su tsoro suka zo suka taimaka ma turawa a lokacin da turawa suka zo nan aka samu kwararru jarumai suka zo suka taimaka ma British aka yi yakin da aka yi a kasar nan su suka taimaka ma British to wani matsayi da aka samu wannan mutane suna kasar nan tun ba san turawa da su zo ba turawan suka zo suka kawo su suka zo suka yi aiki da su a wannan lokaci da na bar ta fannin wato private wato dan dinga shiga cikin English kada wato citizen da wato aikin kanka kake yi amma aiki na gwamnati da kake yi shine an kawo wayannan zarumai aka draftin suka zama soji na fada sannan bayan aka gama fadan kuma suka zama wato ɗan sanda a cikin su ne da yake su ne cibin wannan aikin sojin da aka yi abinda turawa ke faɗi cewa kamar instructors horon da ake musu yaren da ake yi shine Hausa domin ba turanci ba ankaranci ba asantanci ba wani Hausa ake yi kwanakin nan ne ban tsama ya kai shekaru 5 ba an kaggaje tashi camp za ka shiga a gaban wannan guri kaga an zana kullun shiri me ma'anar wannan taken wannan tashi abinga tashi barracks kenan an ce kullun shiri wani yare ne ever ready kenan kowani soja kuma aiki in ya ce ba ever ready a buga wuta haka kuma banda wannan kuma ka zo wurin ɗan sanda kuma instruction da ake ba su kenan ba zan kai kuma saboda ba lokaci a lokacin da nan crossroad otu crossroad ne da ake neman wato independence da aka soma loot daga fashi daga gari saboda gari ya yi zafi kaya sun yi tsada an fito yakin duniya ta biyu da aka dawo shi ya cause looting da Accra shi kuma abin ga retired soldiers da suka yi aiki shi suka march suka ce a'a su kan da lamarin da cikin kayyayin da suka samu kansu da ba kulawa da su shi sa suka ce bari su zo wajen gauna da nan ne sitting gauna inda gauna yake kenan kasin ga da muke sun kai nan shi aka tare su shi Superintendent Emery shiki tare da police da suke shi yana instructing su su shoot wannan military men sai su halba su da yake instructions din da ake ko kai fantili kai ashantili ko suna jin Hausa da yake su shoot sai suka ce kaku halba ku halba sama gaskiya kuma sai suka halba sama sai uku shoot su wanda suka zo suka ce musu kaku halba ku halba sama sai suka target sama shi ya cire side arm shi shi ya halbi su sergeant ajiti so wannan zancin din da nake bayarwa before independence wato wannan ne share fagin da yasa aka yi iri rigingimun da aka yi aka kashe sergeant ajiti nan usuku wasu dukkaki nan shi sa muke cewa kaman Hausa da tsoron NYM Fulani Wangarawa da wanda duk suka fito a yammacin Afrika suka zo nan fiye da shekaru 200 ko 500 kan a samu independent ya za a ce musu baki ne shi sa nan dan tsaya da wato wannan tarihi da nake da shi amma in ya kai ba da jawabin irin abinda turaki cewa ka experience ni na experience ya ana sun experience gabana kuma na ga wayan in na ce na experience in lokaci ya kai ni kuma zan yi magana kuma mutane mu ne ba sani ba cewa inda aka haife ka shine inda ka fito in ka je cika takarda neman passport driver's license ko hospital sha tambaye ka ina ka haife ka in ka ce ni dan Lagos ne ko ni dan Zangon Kadiri ne ni dan Sabon Zango ne ni dan Dakuma ne a Shiftiya Accra Accra ina Accra shi ka ce min sunanka Aiti sunan Ankara Wadi in ba haka ba kace ka fito Accra to ƙarya kake yanzu za ku so mu bugawa in kuma kai kuma baka da lokaci kuma baka da ƙarfi doshe ka saki wannan zance ba yau aka soma ba da farko da zan so mu experience wannan abu daga Kwalebu ya fi shekaru 30 na ji Kwalebu ba kai na bane amma ina tare da wani dan takurari sekondi zango sekondi ya fito ni Amin takaduna shi takaddun da za a mai shi suka hana wanda ke wurin ba Ankara ce shi ta ce a a an ba mu wayansu sunan laki wata kila saboda sunana Kadri English shi sa suna garin kamar a ba za ta bani ba amma da yayi kira da yake deji Ankaranci sun hana shi shi da nan shigo nake magana da su kace an ba mu an gaya muna irin mutanen da ya kamata mu excuse su daya kenan na biyu yanku taje in fact taje tana aiki cikin zungu ya sunan shi honorable officer ku da ke fund da ke I believe JDF ya taje tana aiki da kwana biyu da suwa Kabudi shi ta samu wani cece kuce da wani ban so ce ga cece kuce da wani wanda yake gani dan kasa yace a ke kice ke ba Hausa ne ya zaki zo kina aiki nan sai ce mai kaman baka ga zango bane me kai kake zuwa me yasa kake aiki nan saboda mu aka kafa won kaga irin horon da na mata irin challenge da ta bashi inda ya back off kenan na uku ta je passport office za ta renew passport din ta shi aka tambaye ta tace ina ka haife ki zango kadir aka haife ni cikin wadododi wato ah ke dai in ka ce haka ya kawo wani confusion amma ce kin fito north ta ce ah ya zan ce north ban fito north ba inda aka haife ni kenan na gaya ma ita ta kwaru na immediate da ce ga irin abin da cece kuce da ta samu bai shi shi ke direct ta kuma banda ita wanda ta giya yanku da ke giya ma haka mutane suke wuri akwai mutane passport office da shi su ce ma kaman ka ce ka fito north in ba ka ce ka fito north ba zai kawo ma zai to be difficult a process ma passport ɗinka amma in ka kiya in ka ce eh kai to wurin za yi yare na north kai kuma you will be found wanting ba kai kai yaren shi a kama ka to amma in ka stand your ground ka gwada inda ka fito inda ka fito kai dan zango ne ga inda ka muna cewa kaman in gidan gungun kadiri ne shi ce ududu na fito gwada inda nake
da waɗannan bayanai na Sardauna zamu dakata a yau ku kasance tare da mu makon gobe idan Allah ya kai mu inda za a ci gaba da wannan shirin a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas wanda ya jagoranci shirin daga kasar Ghana sai kuma Solomon Abu wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya
ba gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron a tashar GOA Africa akan mita 102.5 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari
masu kallon mu da sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare da ku a wannan shiri tamu mai shiri namu mai tarin albarka mai taken rayuwar birni inda a yau muka yi tattako zuwa anguwar Ifuwani a nan yawun da babban birnin Kamaru zamu tattauna ne da wannan bawan Allah da muka tarar da shi yana nasa sana'an a wannan birni musamman kuma a wannan anguwa so Malam assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To ko zaka gabatar da kanka ga masu kallon mu da sauraro
insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh wannan amana arziki. Da fatan dai kowa da kowa yau ne lafiya. Yana cikin koshin lafiya. Don ku kuma alhamdulillah muna nan cikin birnin yawun da muna nan a Yusufu Karfi ta wajen komiti.
Ko mai sunan malam?
Da sunan shi Abubakar Muhammad.
Abubakar Muhammad
insha Allah.
To malam Abubakar. She muka zo kuma muka tarar da kai gashi kana wannan sana'a da mun ga sana'an da ya yadu sosai kunce ta yadu sosai a nan kasar Kamaru. Ya akai ka tunci kanka sana'ar?
To sana'an din da an jima muna yin ta. Da gida ma muna yin ta. Mun muka zo ne muka ci gaba da yin ta.
To kace gida ma muna yi wato wannan yana nufin kai ba dan kasar Kamaru bane.
Ani ba na kasar Kamaru.
Kai dan mutumin ina ne
kina? Ni Niger ne.
Mutumin Niger ina a Niger.
A Niger a Sawa.
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 So diga can Niger ka koyo wannan sana'a ko ka?
Daga can na koyo sana'an nama tun daga can ma ina yin ta.
To a nan Kamaru wato yanzu misalin shekaru nawa kenan kana wannan sana'a?
Yanzu zai kai shekara 15 ina cikin kasar Kamaru.
Sha biyar. Tun da ka iso kuma wannan sana'ar kake?
Tun da na zo aikin sana'ar nama ne.
Sai kuma ka kawo naka sabon salo?
Eh na zo da zai amma kuma na jin daɗin wannan aiki a nan da Niger.
Ke da Niger?
A nan ya fi dama mu sosai gaskiya.
To ko me yasa?
Kawai ni da kaina ma abun yana bani mamaki.
Wato babu dai wani dalili mai ƙarfi haka
babu wani dalili kawai dai in na goma ce anan da yinta yin shi anan
ko samun da ya ku
yau anan ma ya fi samu gaskiya anan ma ta fi samu
nan wasu irin wato kostomomi ko ka fi samu su kiyan ke
kostomomi anan da zan ce maka kostomomin mu dai manyan manya dai zan ce maka kamar su Arnawa ne
inda
suke nuna ciki sosai inda nan anguwa Arnawa ce muke
wato duba nan ba anguwa mu
ba anguwa
so suka fi yawa anan haka
da yawa ne
so naman kuma ya kake samu ka sai da ya kake samu ka saro shi
eh na ya kike na mamu ne wanda yake ba mu shi wanda yake yin kwashi ne mu mu yana ba mu shi an kilo ya ba mu kuma shi da safe mu zo mu gyara shi mu haura shi akan wuta mu gyara shi kusa mu yi ambalance mu haura shi ta wuta sai ka gasuwa
kun kun je sa ya a mahauta kenan ko kwa
eh ba a mahauta ba a cikin kasuwar yake ba sai shi
to kaman ya suke muku awon auna
kaman an kilo da suke auna shi ne shi wani sani nama yana hawa wani sani yana sarkuwa
haka
da wani sani ana bamu shi ya biyu da rija
nama mai kashi ke nan ko mara kashi
a mara kashi ne
mara kashi
duka ne ba zai
wato nan ba a gasa wani naman in shi
dai mara kashi kawai
naman sani ya kawai kenan
naman sani ya kawai kenan
eh na ga wasu wuraren ana hada hada naman
rago eh rago ne wasu wuraren suna hada naman rago amma ni kamar yanzu ba su mara rago ba
eh to nan ɗaya daga cikin wuraren ka a wancan sashin da kake aikin ma can ma ba a rago
a can ana rago ana bin su ana kashi da naman saniya su ne ma ana yashi
to ya kake samu malam bakar ka samu ka faci kanka ka samu wato halalin ka ya fito ka fudda kanka don ina tsammani abu bakar haya yake ko
eh haya yake sosai
bana nan kuma da iyalai
haya
to ya abin yake
abin to alhamdulillah za a ce ana samu wani sani a samu wani sani kuma ka san harka ka so ta muhajji kake wani sani ka sira wani kuma amma duk da haka mu bai damu da mu sani ka so daga Allah ne yake
hasani so a cikin tafiyar da naka sana'a in babu wasu dan kalubale da akan san samu haka dan kana matsaloli ko wurin sai da sayarwa ko ko a'a sun gulla takardu da shoran su
a'a nan kam har yanzu ba mu samu sun gulla takardu ruwan wannan ba har yanzu
ya ba sun haraji takardan kasa ya fito da shoran su
ko dan fuwa na biyan lampo kan
eh
kuma kam ko magana da lampo kam ana biyan lampo
eh to wala baka she muka ganga kuma duk inda muka bi in ana mana maganar ka she a ce mai sarkin ado mai gashin nama sarkin ado
eh kasan sana'ar ta mu dole sai da ado ado nan ne ko da muka sai mu yin ta ma da ado nan ne da
gashi ka kamar da shi da irin na zamani ta sa shi ta yi a wuya gashi
eh wannan aikin biro ne in ka gani babu ne ba ita ta mini ma ba ni aikin ne ba zaka ci ni bane wannan na biro ne kawai na wurin sai da nama ne da mai ka dani
to ai mutum yawanci mutane kuma da suke wannan sana'a muna ganin su dai ne fide su samu wani dan kuntu su tsora hakan nan saboda sukan ce ko a abin na dan sa dauda da shauran su
in kasan ita sana'ar nama tana son ado saboda adun ne shi zai shigo maka wanda zaka sai gobe in wani ya ganka kana cikin kaya masu datti ya zai zo ya samu mai samu ya samu a cikin lokacin nama wajen ka
gaskiya tsafta na daga cikin abubuwa da suke karo mutane ku su mabi sai ma to Malam Abubakar yanzu ga mu mun yi niyya mun kusa rufe wannan shiri namu ko wani irin sako kake da shi da zaka isarwa masu kallo da sauraro a sashen Hausa na muryar Afirka
idan cin su Allah saka musu da alkhairi nagode sosai da kulawa da suke bani goyen bayan da suke na nagode musu sosai Allah saka musu da alkhairi
to kai kuma Allah ya taimaka Allah ya bada kawo
musu mani
ko masu kallo da sauraro kun ji yadda tattaunawar ta mu ta kasance da Malam Abubakar mu yi masa takin sarkin ado saboda a cikin sana'ar ta sa kun ga irin shige da yake yi ya fito a tsaftace ya sa kuma kaya irin na zamani da mun yazo ya gudanar da sana'ar sa naku Muhammad Bashir Ladan na sashin Hausa muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru
kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri